Idan Adamu da mai sauraro kai tsaye akan mita 88.5 dalar FM da zamani, sunana Abba Isa Mamman kamar yadda ka gabatar, kuma idan mai sauraro yana biye da kafafen yaɗa labarai ko kuma ya ga yadda al'amura suka tashi a yau, an koma makarantu a faɗin jihar Kano kamar yadda gwamnati ta wato ambata, kuma hakan ya sa muka ziyarci wasu daga cikin makarantun da suke yankin Karamo kuma Gwale. Kuma sun yi ajiyar cewa ɗaliban sun koma ka'in da na'in domin ci gaba da ɗaukar darasi bayan wato hutun ɗan ƙaramin zango da aka tafi wanda yake da alaƙa da al'amuran da suka shafi tsaro a ɗan baya-bayan nan. Yanzu haka ina ɗaya daga cikin makarantun da suke yankin ƙaramar hukumar Gwale wadda suke daura da makabartan nan ta ɗan dolo ko kuma makabartan mai kargo a nan yankin ƙaramar hukumar Gwalen da ke jihar Kano. Kuma na iya gano mafi yawancin ajujuwan cikin ita wannan makaranta da ɗalibai wanda suka dawo cikin tsafta da kuma yanayin ɗaukar karatu. Kai tsaye ina tare da wato shugaban wannan makaranta wato principal kenan, wanda zan sa da mai sauraro kai tsaye mu ji ga shi a yau an dawo makaranta domin ci gaba da bada darasi ga ɗalibai. Me cikakken suna da farko?
Sunana Sadisu Musa Mandawari, principal na Adamu na ma'aji Islamic Secondary School.
To gashi a yau an dawo makaranta kuma naga kamar kana ta tarku, me yake gudana?
To abin da yake gudana shine mun dawo bisa umarnin da gwamnatin jihar Kano ma'aikatar ilimi ta yi wa dukkanin wani principal da ya dawo wannan makaranta yau 18 ga watan 1 shekara ta 2021. Don haka gashi mun dawo kuma muna bin ka'idoji da dokoki wanda gwamnati ta ce a bi na wajen share ko ina da gyara ko ina da tsaftace ko ina, kuma alhamdulillah gashi mun tabbatar mun yi dukkanin waɗannan abubuwa.
Ina batun fara darasi a yau?
To batun fara darasi a yau, yau muna da abubuwa biyu. Na ɗaya, bayan mun gama tsaftace waɗannan abubuwa kakaf, to za mu zauna mitin don mu tunatar da malamai bisa doka da ka'ida wanda gwamnati ta ce a bi da kuma yadda za a yi shirin shiga aji na ɗalibai. Sannan kuma za mu yi assembly domin tunatar da ɗalibai irin abubuwan da suka sani da kuma abubuwan da ya zo musu sabo da kuma abubuwan da za a dora su a kansa.
A wasu lokutan sai ka ga ɗaliban sun dawo amma malaman wasu ba duniya suka dawo ba, kuya na ku ɓangaren?
To mu a gaskiya mun samu kashi 99 daga cikin ɗalibai, haka kuma malamai. Dukkaninsu kasancewar mai girma kwamishinan ilimi ya yi bayani da kansa na cewa a dawo, don haka kowa ya ji kasancewar ita midiya a bace wacce ta shafi kowanne gida da kowanne wuri.
Ina batun ɗaukar matakai na yaƙi da yaɗuwar cutar corona, musamman abubuwan da gwamnati ta ce wajibi ne a samar a makarantu, to wanda suka haɗa abun wanke hannu, takunkumin fuska da kuma tazara.
To kamar dai yanda yake a bisa doka, muna da wuri da ɗalibi da ya shigo sai ya wanke hannunsa, kuma ba za mu yadda ya shiga aji ba sai yana da abun takunkumin wato baki. Haka kuma kowanne malami in ka ga ya cire kawai zai yi darasi ne don ya koyar da ɗaliban abin da ya dace ya koyar da su.
To a baya za ka ga wannan hutu an tafi ne kawai kasaf ba tare da tsammani ko zato ba, yaya kuka ga dawo su ɗaliban?
To gaskiya akwai matsaloli guda biyu. Akwai iyaye da za ka ce alhamdulillah sun kula da ‘ya’yansu, sun kuma dogara da cewa ‘ya’yan nan idan sun gyaru su kansu za su amfana da su, ƙasa za ta amfana da su. Don haka wasu kuma sun saki ‘ya’yansu, ba su damu da su ba, ba su san a ina suke kwana ba, a ina suke yi ne, a ina suke tashi, ba ruwansu da harkar karatunsu, ba ruwansu da suna yin karatun sun gane ba su gane ba, ba ruwansu da suna zuwa Islamiyya ko ba sa zuwa. Wasu kuma za ka ga iyayen da kansu su suke zama su koyar da ‘ya’yan, wasu kuma yayyensu ne wa'inda suke tashiya da institution, wasu suna university, su suke zama suke koyar da ƴaƴansu, wanda wannan shi ne abin da ya fi cancanta ga iyaye su lura da ‘ya’yansu, domin kada yaro ya shiga ya koyi wata muguwar ɗabi’ar da in ka ce a dawo makarantar ma ba zai dawo ba.
Akwai wata matsala da kuka gano ne wadda zaman gidan ya haddasa wa ɗaliban?
Gaskiya akwai. Na ɗaya, harkar shaye-shaye. na biyu su kuma mata suna kalle-kalle in a gida suke uwa bata damu ba uba bai damu ba to sun raja da wani abu daban sai ga yara sun dawo karatuttukan da ake musu wasu ma ba san aidal tafan su suke ba to waɗannan matsaloli za ka ga majority su iyaye ne marasa kula suka haifar da su wasu kuma iyayen alhamdulillahi za ka ga ƴaƴansu sun dawo a kintse da shirin kuma a dora musu a kan inda suka tsaya
kamar menene bukatar ku ga su iyayen wanda zai da inganta harkokin ilimi
to bukatar mu ga iyaye shine su ringa halattar makarantun da ƴaƴansu suke ciki karkace daga ina kake neman abinci na zaka neman abinci a'a ka samu lokaci minti 20 rabin awa ka shigo ka ga danka ya zo makaranta ko ƴarka ta zo makaranta ko bata zo ba wannan zai karfafa wa ƴaƴan gwiwa zai karfafa wa malaman gwiwa kuma za a zama cewa da ƴaƴan da malaman da shugabannin makaranta iyaye sun damu da ƴaƴansu kamar inda gwamnati ta damu da ƴaƴansu take biyan malamai da haƙoƙin su
kuna zargin wasu daga cikin ɗaliban sukan waske ne ko kun samu ma wanda
suke waske ai waskewa ma wannan ka faɗa ɗaya ne da yawa wanda za ga yaro bai zo ba ubansa in an aika an yi sai ya ci ya to makaranta ko ta to idan ba da haɗa ƙarfi da ƙarfe iyaye su zo malamai suna yi iyaye suna yi to daga nan ne ake samun yaro ya haɗu da shedanin abokai kawai yarinya ta haɗu da shedanin kawaye sai ga abin da ake so su samu ba su samu ba
a ƙarshe na ga akwai wani bulo da aka kawo cikin wannan makaranta kuma a baya na ga kuna ta magana akwai wasu gine-ginen da suka faru amma ba su kammala ba ci gaba za a yi da wannan gine-ginen kuka
to alhamdulillahi wannan bulo da kaga an kawo tsofaffin ɗalibai ne na wannan makaranta ake ta ƙoƙarin cewa ya za a samar da masallaci to yau suka aiko da mota guda na bulo na ganin cewa a fara fitar da foundation ɗin masallacin domin ya zama an kammala shi
idan dukkanin sauran ƙungiyoyin tsofaffin ɗalibai za su dinga tallafa makarantun da suka kammala wani ci gaba za a samu
ai za a samu ci gaba wanda ya wuce na ƙasar turai ma domin in dai har za a ce ɗalibai tsofaffi suna taimakawa makarantu to za a ga nauyin da yake kan gwamnati ya sauka ya dawo kan iyaye da su tsofaffin ɗalibai to sai ga nauyin da yake kan gwamnati a cikin guda goma sai ga bai fi guda uku ko hudu ba
a ƙarshe ne saƙonka ga iyaye ɗalibai da kuma malamai
saƙona ga iyaye shine su tsaya tsayin daka nauyi ne a san su wanda Allah ya ba su yace su kula da ƴaƴansu saƙona ga malamai shine su ji tsoron Allah abin da yake a kansu na su koyar da ƴaƴan nan su tsaya su koyar da su kamar inda za su koyar da ƴaƴansu ɗalibai kuma ina roƙon da su tsaya su yi ƙawaye da abokai na gaskiya masu mutunci masu kima waɗanda za su tsora su akan gwadabe na gaskiya
to me sauraro kai tsaye ka ji ni da shi principal wato shugaban wannan makaranta ta Adamu na ma'azi da ke goron dutse a nan karamar kuma gwale da suke jihar Kano tijana Adamu da masu sauraro zan sa da wasu daga cikin wato ɗaliban wannan makaranta mu ji da wani irin shiri suka dawo kuma me suka fara gudanarwa a yau ya sunanka
ta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu suna na Kadiru Mukhtar Hussaini ɗalibi daga makarantar Adamu na Ma'adi Islamic Secondary
kana wannan aji
ina aji uku ne na kimiyya kenan
to a takaice zaman gidan da kai ya ka ji shi
a gaskiya wannan zaman gida wallahi tallahi ya taɓa rayuwar mu matuƙa na zama duba da babu makaranta kowa ɗai yara ɗalibai da ƴan uwanmu ɗalibai kowa yana zaune a gida mun kagara mun kosa a dawo makaranta
me kake lokacin da ana zaman gida
a gaskiya lokacin da ina gida ina amfani da wannan damar domin ina zuwa makarantu na addini sannan zan je na taimakawa iyayena mahaifina a kasuwa sannan in na dawo da daddare kuma yayana yakan dan taimaka min wajen bangaren karatu na rabo
yanzu me zaka maida hankali
gaskiya yanzu abin da na maida hankali kawai shine jarabobin da zan yi a gaba ina kuma da hankali a kan wannan saboda gaskiya kalubale ne a gaban mu sosai musamman zaman da muka yi ba ne karatu ba
kana da wani sako ga sauran ɗalibai da suke tare da mu a yanzu ko iyaye
gaskiya babban sako na a gurin ɗalibai da iyaye ƴan uwana ɗalibai ya kamata kowa ya dawo makaranta domin kuwa kamar yadda gwamnati ta amince cewa kowa ya dawo makaranta to yana da kyau gaskiya kowa ya dawo
to tijani Adamu wani kenan daga cikin ɗaliban wannan makaranta yanzu kuma barin tafi ga ɗaya ɓangaren na mata ya sunanki
sunana Maryam Muhammad Abbasa
kina wannan aji
aji uku na ɓangaren kimiyya
to gashi yau an dawo makaranta me kuka gudanar a yau
a gaskiya daga shigowar mu makaranta an fara shiga an je an fara mana karatu suka
yau me aka yi
Amana biology, amana math, an English, an physics.
To akwai wani batu da ake cewa kamar wasu lokutan wasu sukan waske a cikin dalibai. Kina da kawai irin waɗannan wanda suke waskewa ko kuma wanda kika sani suna waskewa an tura su makaranta?
A gaskiya ban da kawai daga cikin su. Kuma ko da akwai ma a makarantar nan ba mu san sa ba.
Amma dai hakan tana faruwa?
A da ƙarfi in tana faruwa.
Yanzu me yasa kunci ga dalibai musamman mata?
Sakona ga dalibai shine mu maida hankali akan karatun mu da jarabobin da zan yi nan gaba, Allah ya ba mu sa'a akai.
Me sauraro dai daga cikin dalibai mata kenan, Tijjana da mu na ga lokaci yana hararan mu, amma barin karkare da wani dalibin ya sunanka?
Sunana Musbawa Isa Kusalisu.
To a takaice me zaka ce game da wannan dawowa da aka yi bayan wancan hutu na ƙaramin lokaci?
A gaskiya dawo wannan da aka yi daga wannan hutu da muka yi muna farin ciki sosai, kuma muna matuƙar masu murna da wannan hutu da muka dawo.
Me zaka maida hankali?
Gaskiya muna so mu za mu maida hankali ne a game da karatun da muka dawo mu yi, kuma muna so mu ci gaba da yin abubuwa waɗanda suka dace a harkar karatun.
To Tijjana da mu ga wata ɗaliba mace, ban sani ba ko da akwai tambayar da za ka yi musu wato su waɗannan ɗaliban.
Sai da mu tambaya abin da za yi shi ne, kuma na ji malam ya ba da amsa, sai dai ka tambaye su mu ji tun da dai shirye-shiryen karatu su ce wani shawara za su ba wa waɗanda ma ba sa makarantar.
Ya sunanki?
Sunana Abashiya Iman Musa.
Gashi an dawo makaranta, wace shawara za ki ba ɗalibai musamman wanda ba su dawo ba?
Gaskiya ni dai shawarar da zan ba ɗalibai musamman waɗanda ba su dawo makaranta ba, ina jan hankalinsu da su dawo makaranta domin mu inganta karatu.
Wai san da kina zaman gida da aka yi, me kike gudanarwa?
Gaskiya zan da ina zaman gida, ina taya ba mahaifiyata ayyukan gida, sannan da daddare mahaifina yana tunatanmu da karatu.
To Tijjana Adamu, wasu daga cikin waɗannan ɗalibai kenan da muka zanta da su baya da aka koma makaranta a yau. Sunana Abba Isa Muhammad, akan mita 88.5 da laifin muryar zamani, da fatan Allah Ubangiji ya inganta harkokin ilimi da kwanciyar hankali da zaman lafiya da tattalin arziki, ya kuma inganta rayuwar matasanmu. Ya shirye mu baki ɗaya nake cewa a ci gaba da kasancewa da muryar zamani da laifin, akan mita 88.5 a zangon FM.